吧唧，没养狗呀。ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta sanadiyar tsarin babban bankin Najeriya na sauya fasalin wasu kudaden kasar, yayin da kuma za mu ji matsayar wannan tsari a fuskar doka. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka alƙawarta muku a makon jiya, za mu kawo muku ra'ayin masana shari'a dangane da sabon tsarin gwamnatin Najeriya na sauya fasalin takardun kuɗin ƙasar, lamarin da wasu masu fashin baki ke cewa ya jefa 'yan ƙasar a cikin wani mawuyacin hali, wanda kuma ake hasashen kan iya kawo cikas ga gudanar da babban zaben ƙasar da aka tsara gudanarwa 'yan kwanaki kalilan masu zuwa. To sai dai kafin nan, bari mu leƙa da ku a babbar kasuwar Sokoto da ke arewacin Najeriya, inda muka tattauna da wasu matasan 'yan kasuwa biyu masu suna iri ɗaya, amma kuma da ra'ayi bamban kan wannan lamari na canjin kuɗin, duk kuwa da cewa sun yi muwafaƙa kan cewa lamarin ya yi sanadiyar tsayawar lamuran kasuwanci.
Sunana Yusuf Muhammad Bello, Sokoto Central Market.
Muna tare da kuma
sunana Yusuf Muhammad, wanda aka fi sani da Yusuf Falto.
Na tare da ku kuna tattauna musamman dangane da sha'anin tattalin arziki da kuma wannan tsari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito da shi na sha'anin fitar da kuɗaɗe. Menene ra'ayinka dangane da wannan al'amari da kuma irin yanayin da ake ganin kamar mutane sun shiga saboda shi?
To, magana ta gaskiya, ni dai ra'ayina a gani na daidai na kuma ci gaba na gare mu ga ƙasar mu.
Me yasa kake ganin ci gaba ne? Me wani irin ci gaba?
To, idan ka diba yanayi na rayuwa yanzu, ana samun ci gaba game ga abubuwa da yawa. Idan ka duba ƙasashen waje kamar inda an ka ci gaba, za ka ga ƙaramcin kuɗi suna da tasiri sosai, sai ka ga kuma transfer, irin transaction, harkar transaction ta yi yawa ko ina. Sannan kuma abin da ni yana burge ni sosai, saboda ba wai dole sai mutum ya ɗauki kuɗi ba, ya yi yawo da su, ya je inda duk zai je yana tare da kuɗi. Kawai idan mutum na da ATM ko yana ɗauke da wayar shi, zai iya sayan duk abin da yake so, ko kuma ya ba da ATM ɗin shi ya biya buƙatar shi.
To, malam a naka ɓangare, menene ra'ayinka kai kuma dangane da watakila ra'ayin da shi Yusuf ya bayyana?
Lallai ni a nau ra'ayi, gaskiya wanga abin ni ya taɓa ni, bai min daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin, saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane wa'inda aka kashi. Yau na fito in sha shayi, duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba, ala dole kuma shi bai da account ɗin da zan yi masa transfer. Kaga ni wannan abin ya taɓa ni, bai min daɗi ba.
To, amma bisa ga abin da ya faɗa cewa za a yi koyi ne, kuma za a bi sahu ne na wasu ƙasashe waɗanda su ma ai suna da ƙarancin kuɗi, sai dai kasuwanci ya koma ta hada-hada ta na'ura, ba ka ganin watakila lokaci ya da Najeriya za ta shiga wannan?
To, amma su ga inda sun ka saba, kaga abin zai fi yi musu sauƙi. To, mu kai tsaye ba mu saba da abin ba, abin ya hatsu muna kwatsar. To, kaga mu za mu shiga wani ɗan yanayi, amma kayan mu saba abin na da wahala, saboda mu Najeriya mun bambanta da wata ƙasa. A kawo mun abu kai tsaye abin ga, to zai ɗan taɓa mu, ko da abin ya zama alfano na gare mu daga baya.
Malam Muhammad, kai kuma ka ji abin da ya ce cewa wannan abu ya jefa 'yan Najeriya, da kuma irin lokacin da yake ganin kamar bai kamata a ce an kawo shi wub guda ba, me ra'ayinka akan wannan?
To, ana wa gani lokaci ya yi. Dalili na kuwa shi ne matsawa a ce ba a yi abu ba, ko kuma ba a fara abu ba, to babu lokacin da za a yi ne. Kawan misalin da ya kawo na cewa wai ya zo sayan shayi, to kaga ba ma dai rena a ce mutum yana da sana'a ba a ce ba shi da account.
To, malam, ya kake kallon dalilin da suke bayarwa na cewa wannan al'amari an yi shi ne domin inganta tattalin arzikin Najeriya, da ake ganin ya durƙushe, wanda ya sababa hauhawar farashin abubuwa da kuma taɓarɓarewar darajar ita kanta naira?
To, a yanzu abona gashi nan bayani, ba sai an gaya ma komi ba. Yanzu ai magana da muke cikin kasuwa na muke, ana magana kan tattalin arziki da sauransu, ko wani abu da ni. Yau ka dibi kasuwa ga ta nan ga yadda take, mutane zazzaune suke, kasuwancin su bai ci gaba ba, ga kowa nan zazzaune, kowa dai na roƙon Allah shi kawo sokin wanga al'amari amma ni dai ban ga alfanun wanga abu ba saboda mi babu sabbin kudin da ake nuhin isa shi ga mutane a gaskiya wannan abin mu babu abin da zamu cewa sai dai Allah ya sauka.
Masani shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Umar yayi mana fashin baki kan matsayar wannan mataki na gwamnati a daidai wannan lokaci ta fuskar doka.
Na daya wannan matsalar kuɗi tun farko ba a yi abin da ya kamata ba dan jama'a ba su manta ba lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza. Farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minister kuɗi, tace ba zai yiwu tana minister kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba, kuma tayi magana cewa shi gwamnan babban bankin Najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba. Wannan babban bankin Najeriya yayi tsalle yace ai shi ya samu amincewar shugaban kasa. Yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba. To a nan wurin karkashin dokokin kasa an kare dokar kasa, kuma kudin da aka kashe wajen shi kanshi buga ma kudi din shin yana a cikin kasafin kudin shekara ta 2022 ko babu? In ba a sa cikin kasafin nan ba shi ma din nan an yi haramu, an yi abin da ba daidai ba. To da yazo aka zo aka yi wannan abu ministan kudi ta yi shiru wanda ya kamata a ce tun da karkashin ta babban bankin Najeriya yake da sa hannunta da saninta, kuma akwai hukumar gudanarwa ta shi babban bankin Najeriya. Ba a tuntuɓi hukumar gudanarwa ba, wato Board of Governors ko Board of Directors. Tsigau ya je yi abin shi daya ya samu amincewar shugaban kasa. To kaga nan ma karan tsaye ne ga dokokin kasa. Sannan idan muka yi la'akari da sashe na dokar Najeriya sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya, wato manufofin tattalin arzikin mu. To manufofin tattalin arzikin mu shine a yi abu wanda zai kawo nagarta, ya ba mu Najeriya suna mai kyau, ya kawo sauki ga al'amura, ya kuma tabbatar da bunƙasar tattalin arziki. Aka zo aka kawo wannan abu ba a yi la'akari da sashi na 14 sakin sashi na 1 da ya ce yancin ƙasar nan ya tattara ne ga talakawa, ba a yi la'akari da yaya sauƙin wannan abu ko wahalar shi zai zo ba. Aka zo aka ce an ƙayyade wata uku, a wata uku din nan wata biyu na farko babu wanda ma ya taɓa ganin kuɗin, sai a wata ɗaya na ƙarshe aka fara ganin kuɗin. Da aka fara ganin kuɗin kuma ba kowane asusun ajiya wato ATM yake ba, aka bullo da ƙa'idoji waɗanda ƙa'idojin nan ƙa'idoji ne masu wahala. Alal misali ba za ka je bakin kanta ka miƙa kuɗi a baka canji ba, dole sai ka je bankin kuma sai kana da kasa a asusu ka fito kuma ka cire ta ATM ka tafi da sauransu. Kasashen Najeriya akwai sama da mutum miliyan 38 waɗanda ba su da ma asusun banki, bayan nan kuma akwai ƙananan hukumomi da dama waɗanda ba su ma da ma banki. Kamar misali in ka ɗauki gaba ɗaya arewacin jihar Kano ba su da banki, gaba ɗaya arewacin jihar Borno ba su da banki. To ka ga nan wurin cincirindo da za a rika yi da wahala abin nan zai sa ƴan wanki su rika wanke mutane, ko ba ƴan wanki ba ma fargaba da firgici da tashin hawan jini da zai samu mutane. Wannan ba ƙarƙa wurin abu wannan ba, mutane ne waɗanda suke na ƙauye, sana'a suka sani da kasuwanci da aikin noma da su da kiwo su ne suka sani, ba su san su ɗauki kuɗi su kai wai banki wani ya ajiye musu ba. To aka zo aka karo wannan abun gaba ɗaya, aka zo kuma aka ce ga lokacin da za a ƙayyade. Ƙayyade wannan kuma ta taho kuma ita kanta ma kaman da neman rashin hankali da neman rashin wayo, saboda majalisar dattawa ta ƙasa su ne wakilan jama'a daidai da hurumi na sashe na 4-11 na tsarin mulkin Najeriya, su suke da dama na a saurare su a matsayin wakilan jama'a. Suka ce a daga wannan abun a bada mafi karanci wata 6. Babban gwamnan bankin Najeriya ya hawa ya kememe ya ce ba zai kara ba, sai da aka yi ta kai ruwa kamin shugaban kasa ya ce an kara kwana 10, wanda kwana 10 ma ba canza zane za ta yi ba, domin ba za ta canza wani abu ba. Talaka dai shi ke shan wahala.
Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.